Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar nan mai cewa wai shin wani dalili ne yasa a wasu ƙasashen waje kamar su Japan da sauran ƙasashen yankin Turai ake yawan fuskantar girgizar ƙasa sabanin yadda abun yake a wasu ƙasashenmu na Afirka kamar Najeriya da Kamaru da dai sauransu inda ba a fuskantar wannan matsalar su da suke fuskantar wannan matsalar me yake janyo musu ita mu kuma da ba ma fuskantar ta menene ya sanya hakan kuma wani mataki ya dace mu dauka don gudun fadawa matsalar masu tambaya idan an tuna dai su ne Sanusi Malitai da Magaranda Isuhu Makera Malitai to idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar da wakilin mu a shiryar adabawa Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samo muku daga Professor Ilimin Geografiya Abubakar Sadiq na Jami'ar Bodubba Adama da ke Yola Adamawa Najeriya wanda ya ci gaba da cewa
kamar yadda na faɗa waɗansu wurare ba ta samun shi kuma ba a yi tsammani za su same shi ba ma Samson ya riga ya faru a da a baya ya wuce wato sun samu sun shiga extinct saboda yana da alaka da yadda wannan mountain building process din yake faruwa mountain building process din yana da stages yana da hawa-hawa farkon stage din da shi ne wanda ya riga ya faru shekaru miliyoyin abin da suka gabata kuma ya faru ne mafi yawa a kasashen turawa kamar su irin da ake ce musu alpine region wanda sanadiyan haka din ya haddasa da waɗansu taunukan da aka samu a wancan ɓangaren kamar su Himalayas su Andes su Rockies wayannan sunayen duwatsu ne wanda suka faru farko yadda aka yi kasa to wayannan irin wuraren nan saboda kasancewa nasu mountain building process din stage din ya riga ya wuce to ba za su samu alaka da girgizar kasa ta ya riga ya wuce a nasu sai kuma aka zo stage na biyu wanda ya faru a mafi yawa a wannan stage na biyu wa second order process din ya faru a mafi yawa kasashen Afirka ne su suka fama da mountain building nasu so wayannan taunukan da kake gani a kasashen Afirka mafi yawansu sun faru ne a lokacin da second order stage din kuma sun fama da girgizar kasan su a wancan lokacin yayin da ake kokarin gina musu duwatsu da su taunuka din to shi ma wancan stage din ya wuce sai kuma aka shiga stage na uku yanzu third stage mountain building process shine yanzu wuraren da girgizar kasa na faruwa sukan samu sabbin taunuka wanda yake fitowa ta bangaren volcanic eruption din so wuraren da suka fuskanta irin wannan yanzu shine mafi yawa wuraren kasashen Asia su ne suke fama da wannan din yanzu to su ma idan tafiya za su go su passing wannan stage din su kuma su wuce sai dai ya tafi wani bangare kuma daban to amma girgizan kasa kamar yadda na faɗa yana da alaka ne da natural happenings abinda Allah ya nufa zai faru saboda duniya kawo su halittunsa a bayan kasa wanda da babu su suna can cikin kasa shine wayannan duwatsun da muke da sauran taunukan da muke gani duka a bayan kasa yanzu haka yake faruwa kuma a lokacin da yake faruwa suna tattare da girgizan kasa shine abinda yake faruwa sai dai tambayarsa na biyu yake cewa to mun da abun yake faruwa wani mataki za mu yi mu dauka akwai matakan da za a iya dauka abinda wanda aka ce Allah ne ya yi shi da yana da wuya ka dauki mataki akan shi amma akwai dan gyaran da zaka kai na shiryawa idan hakan ya faru ko da zai faru ba zai kawo maka illa mai yawa har ya haddasa maka asara da yawa ba saboda waɗannan abubuwan ba za su faru ba Malam Salihu sai su nuna alama za su faru so a sai tunda suna da alama ai sai mu yi la'akari da wannan alamun da suke nuna
kuma wani alama suke nuna
madalla a duk lokacin da girgizar kasa zai faru zai nuna alama na farko akwai abin da malaman ilimin kimiyya suke cewa tremor nan kamar wani kara zaka ji wani kara sound ina iya tunawa a Najeriya abu kamar hakan ya taba faruwa a 1994 a lokacin mulkin soja yanda ya faru a Lagos aka waye gari cikin dare aka samu wani karan da ba taba jin shi ba sanadiyar wannan kara mutane da yawa suka kalle suka shiga cikin teku saboda kara ne wanda ba su taba ji ba a aka ce wayansu makamai ne suka fashe a wajen ajiyan ajiyan sojoji da sauransu duk da bincike ya zo bincike ya nuna sai aka ce duk ba wani makamai da suka fashe ko wani abu sanadiyan nauyi wanda yake doron kasa a birnin Lagos shine haddasa wannan tremor din tun a wancan lokaci so abun nufi alama ne idan ba a dauki mataki ba to yana iya haddasa ya kawo girgizan kasa ka gan daya kenan sannan na biyu sai daga cikin alama na biyu shine wani lokaci yakan nuna maka tago ko a cikin gine-gine saka ga wani tago ya tafi da nisa a jikin gini a wannan fourth line din wannan line da ya nuna alama girgiza kasa yana iya faruwa nan zaka gan gine-gine na da tago zaka yi tafiya kilometer aro kana kallon wannan tagon a wancan gefe to duk alama ne kuma in ka zauna a zaka ga tsagun kaman abu ne na wasa sai ka ga kullun yana nuna yana girma yana dada buduwa
kaman kullun
yana dada karuwa yana dada buduwa to yana nuna alama idan za a samu girgizan kasa so wancan tsagun yana being fourth line din ne a kasa so idan hakan ya faru to a sai ya nuna wa hukuma abin nan alama akan cewa girgizan kasa yana iya faruwa a nan saboda ga abin da ya faru to sai mu hukuma su dauki mataki ko a ɗebe mutane daga wurin ko kuwa a rusa gine-gine ne a sake wani ginin da zai iya ya zamanto dacewa da ko da girgizan kasa zai faru ba zai abu nan ba sannan na karshe girgizan kasa kamar yadda nace yana ya faruwa a ruwa ya faru kwanan nan ya faru a Bahar Maliya wato Red Sea kenan wanda ya wuce tsakanin Turkey da Syria ya zo ya shiga kasashen Larabawa har ya tafi Asia ya je hadu da teku ya faru a farko wannan shekara ko karshen wannan shekaran dai shekaran ta gabata a farko wannan shekara farko wannan shekara wannan girgizan kasa din ta faru ne a cikin ruwa amma kasancewa wannan fault line da nake fadan nan ya bi cikin ruwa har ya zo haura doron kasa har ya shiga Syria ya shiga Turkey ai mun gan asaran dukiya gine-gine da sauran rayuka da suka fama da shi sanadiyar wancan girgizan kasa to irin wannan girgizan kasan da yake faruwa a cikin ruwa yana da wuya ilimin kimiyya ya nuna cewa faruwan shi yana nan alama zuwa amma tun da cikin ruwa yake amma in aka yi rashin sa'a sai fourth line ya yi tafiya tawo har ya hau kan doron kasa to yana iya haddasa rikici a duk line da ya bi hanyar da ya bi duka ko ya nisan sa ko da zai tafi kilomita miliyan ɗaya ne to sai ya haddasa wannan rigima din da barna din a wannan layin nashi na to amma idan ya faru a tsakiyar teku ne manyan tekuna to zai iya kare bai iso gaba ba to sanadiyar haka mutane ba za su san an yi shi ba ma kuma ba za a ma filin din shi cewa an samu abu haka ya faru ba to a kasancewa na Syria da na Turkey ya faru ne akan karamin kogi ba teku ba ne akan karamin kogi ne to shi ya sa tafiyan bai nisa ba sai ya hau doron kasa na biyan hau doron kasa kuma ya shiga manyan kasashe na duniya kamar Turkey da Syria nan wanda ya hada musa musu asara da yawa to shine abin da yake tafiya da girgizan kasa tana da mana tana da asara ya dangana ga yanda mutane suka dauke ta amma dai ainihin sa an yi shi ne don Allah ya kawo mana waɗansu kayayyakin da suke da amfani a gare mu yan adama bayan kasa wanda suke nesa su hauro in ba ta wannan hanyar ba ba za su samu haurowan ba to amma kasancewa yanda mutane suke yin gine-ginen su da sauransu sai ya kasance wani lokaci a zo baki kogi kusa so idan hakan ya faru ko kuwa a yi ta gine-gine ba plan kowa ya gina abin da yake so a bayan kasa kasancewa yana da kuɗi ya yi haka ne gwamnati hukuma ba su da wani matakin da suke dauka su yi regulating wannan abubuwa to amma mafi yawa wayan abubuwa idan ya faru asaran yana faruwa ne a kasashe masu tasowa don saboda mu ne ba mu da plan for irin abu kamar haka kasashen turawa ko da zai faru a wurin su a yanzu din kusan zance ba za su sha wahalan barnan da abun zai haddasa musu ba kusan cewa suna sane da haka kuma sun dauki mataki yaya za su address irin abu haka ko da zai faru shine zaka gani in zaka yi gini suna regulating abinda za ka yi gina din ya ginin da za ka yi din da sauransu injiniyoyi sukan iya su zo su ba da shawarware kuma dole ka yi amfani da shi amma wanda ya shafa bambam da kasashen mu a Afirka dole za su ce maka in kana da kudi kawai ka gina duka abinda sannan kuma yawan abun hawa shi ma yawan abun hawa akan hanya su ma duk nauyi ne a doron kasa wanda a kasashen da suka riga suka girma suna iya su controlling wannan abu ba za ka ga yawan abubuwan hawa a lokaci daya akan hanya a gari ba mu kuma a kasashe masu tasowa zaka tarar mutun yana da motoci 10 a gida gaba ɗaya 10 za su fita kan hanya a rana daya ba tare da ya dame shi ba har yana da kudin da zai zuba musu mai bai damu su fita duka akan hanya a lokaci daya ba haka ma wancan to kanin ka ankara sai ka ganga shin kuso abun hawa to karin nauyi ne a bayan kasa to ire-iren su da gine-ginen da nake faɗa wanda ba misali ba control din yana iya haddasa girgizan kasa ya faru to amma saukin mu da taimakon Allah wannan abun murga mun wuce shi a Afirka a zamanin da muke a yanzu din
shi
yasa ma babu ma amma da ba haka ba yanda muke abubuwan mu a safai ba control ba komai din nan to da ake muna cikin lokacin da muke fuskantar girgiza kasa to ba abun da zai hana kasashen Afirka samun girgiza kasa akai-akai
so prof kusan muna gabar karshe wannan batu sun sake neman sani shin kowane mataki ya dace mu dauka dangane da faro wannan matsala
to matakin kamar yadda na faɗa abinda Allah ya riga kudura zai faru dai ba abinda zaka yi akai amma kuma ayyukan Allah kuma abubuwan da Allah ya kudura zai faru ba zai taba faru ba sai nuna maka alama a duk lokacin da muka ga irin wayannan alamun sai mu hukuma su dauki mataki matakin shine a tsaya tsayan daka a ganya za a yi amma alaman ya nuna haddoran kasa cewa kamar wayannan tagun da nake faɗa yana iya nuna wa a gine-gine to sai a kwashi mutane a wancan bangaren a rusa gine-gine
don gudawa
don gudawa kada asara ka gani in kuma wanda yake faruwa ne sanadiyan ayyukan dan adam a bayan kasa kamar manya-manyan gine-gine da sauran yawan abun hawa da sauransu a bayan kasa to shi din ma yana iya sa gwamnati ta zo ciki ta sa baki ta gan cewa ta kai idan wayannan abubuwa wanda ba zai kai ga wancan lokacin ba shine matakin da zamu yi mu dauka kawai
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Professor Abubakar Sadiq na Jami'ar Modibbo Adama dake jihar Adamawa Najeriya da wakilinmu Muhammad Salisu Lado da producerinmu Salaman Abu da injiniyanmu ni Ibrahim Karimasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu wassalam